This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Ana iya jin wannan shiri kai tsaye a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummaya Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Mahmud Lalo ga kuma takaitattun labarin, wato kanin labaran duniya. Yan majalisar dokokin kasar Madagascar sun amince da tsige shugaban kasar bayan ƙuri'a da suka kada. Wani harin ƙunar bakin wake ya halaka dakarun Iraki a lardin Anbar. An cafke wasu manyan jami'an hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA bayan gano wata badakala da ta shafi gasar cin kofin duniya da za a yi a shekarar 2018 da 2020.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya kamar kowace ranar Laraba, Bello Habib Galadanci zai gabatar da himma. To, amma kafin mu gabatar da himma,
to shine kansa kadai tsarin mulki ya bashi iko ya zabi wanda yake ga zai zama ministan tarayyan Najeriya.
Ikon da tsarin mulkin Najeriya ya baiwa shugaban kasa kenan. To, a siyasance kuma fa,
idan dai demokradiya na da tsada kuma shi da Buhari ya ce in ya samu mulki ya zama president Buhari zai kokari ne amfani da doka da oda yadda al'amari take tafiya a demokradiya, wato rule of law. To, zai yi wahala a ce zai wani abu yadda zai kauce wa doka wanda ba za a yi tsokaci a kan haka ba.
To, an ji ma kaɗan za ku ji dalilin da ya sa muka taɓa wannan batu, kuma ku ji shin ko da gaske ne shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya ƙi karɓan sunayen ministoci daga hannun gwamnoni? Me ya sa ne kuma EFCC take neman tsohon gwamnan jihar Borno? Duk muna da ƙarin bayani an ji ma kaɗan.
Jama'a, assalamu alaikum. Yan majalisar dokokin kasar Madagascar sun kada ƙuri'a amincewa da tsige shugaban kasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsunduma ƙasar cikin sabon rikici. Wannan yunkuri na tsige shugaba Errazonarampianina ya samu goyon bayan yan majalisa 121 daga cikin yan majalisa 125 da suka kada ƙuri'unsu a yau Laraba. Yanzu ya rage ne kotun kundin tsarin mulkin kasar ta duba matsayar wannan ƙuri'a da aka kada kafin a dauki mataki na gaba. Shugaban kasar ta Madagascar ya karɓi mulkin ne a watan Janairun bara a zaben demokradiya na farko da kasar ta gudanar tun shekarar 2006. Ana sa ran mulkin shugaban kasar zai kawo ƙarshen rikicin siyasar da ta addabi kasar tun bayan da aka hanɓar da gwamnatin Marc Ravalomanana a shekarar 2009. Sai dai masu adawa da mulkin shugaban kasar na yanzu sun yi ikirarin cewa gwamnatin ta gaza kuma lokaci ya yi da za a kawar da ita. A baya, ƙasar Amurka ta nuna goyon bayanta ga shugaba Erri a shekarar ta gabata ne kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Amurka ta cire dukkanin shingayen baiwa ƙasar taimako saboda nasarar zaben da aka yi wanda ya samar da sabuwar gwamnati.
Yau Laraba nan ne kuma Amurka ta girgiza hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA akan tuhumar jami'an hukumar na yanzu da na da akan aikata laifuffukan zarmiya da cin hanci. Yayin da su kuma hukumomin ƙasar Switzerland suka buɗe nasu binciken akan zarge-zargen da suke da alaƙa da yadda aka zaɓi ƙasashen da za su karɓi bakoncin gasar cin kofin duniya a shekara ta 2018 da kuma shekara ta 2022. An kama jami'an hukumar FIFA da dama a birnin Zurich. Tuhumar da Amurka ke yi sun haɗa da zargin aikata laifuffuka 47 akan mutane 14. Da suka hada da zamba da kokarin batar da sawun kudaden haram a makarkashiyar da lauyoyi suka ce sun danganci kudaden da shugabannin kafofin yada labarai suka bayar ko kuma suka yadda za su bayar na cin hancin fiye da dala miliyan 150. Ma'aikatar shari'a Amurka ta bayyana wannan makarkashiya ne ko kuma mataki da aka yi kimanin shekaru 24 ana kullawa da nufin azurta kansu ta hanyar cin hanci da rashawa da ya danganci wasan ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa. Yau Laraba, hukumomin Zurich suka kama jami'an hukumar FIFA kafin a iza kiyasa zuwa nan Amurka. Bugu da ƙari kuma hukumomin Amurka sun gabatar da izinin yin bincike a birnin Miami. Kuma ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce tuni wasu mutane hudu suka amsa laifin cewa suna da hannu a wannan batu.
To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a daren jiya a lardin Anbar ya yi sanadiyar mutuwar dakarun ƙasar Iraki su 17. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da dakaru masu goyon bayan gwamnati ke ci gaba da kaddamar da harhare akan mayakan IS a yankin. Jami'an tsaron ƙasar ta Iraki sun ce harharen da ake kaiwa a wajen birnin Fallujah da ke hannun ƴan IS na zuwa ne sau'i kaɗan bayan kaddamar da farmakin sake kwato wasu sassan lardin daga hannun ƴan tsagerin. Yanzu haka dakarun na Iraki da sojoji, wato sojojin sa kai masu mara musu baya, sun fi mai da hankali ne a yankunan da ke wajen Ramadi, babban birnin lardin na Anbar, a wani yunkuri na toshe hanyoyin da mayakan IS ɗin ke samun kayayyaki kafin su farma birnin.
Yau Laraba, manya mashawartan makaman nukiliya na Amurka da Koriya ta Kudu da kuma ƙasar Japan suka cimma daidaituwa a wajen wani taro da suka yi na buƙatar da ke akwai na ƙara matsawa Koriya ta Arewa lamba da aza mata takunkumi, yayin da kuma za su ci gaba da ɗaukar matakan diflomasiyya domin tunkarar shirin nukiliya ƙasar ta Koriya ta Arewa. Wakilin Amurka na musamman akan manufofin Koriya ta Arewa Son Kim ya faɗa bayan shawarwarin da suka yi a birnin Seoul cewa niyya ko kuma take-taken Koriya ta Arewa a fili suke. Ya ce tilasta nuna damuwa akan wannan al'amari. An yi wannan taron ne bayan da Koriya ta Arewa ta yi ikirarin cewa ta samu ci gaba ta fannin shirin nukiliyar ta. Ƙasar da ta yi shekara da shekaru tana barazanar cewa za ta kai wa Koriya ta Kudu makwabciyarta da Japan da kuma nan Amurka hari da makaman nukiliya. Ƙasashen uku suna cikin shawarwarin da ƙasashe shida suka yi a kan batun lalata muggan makamai domin tunkarar ɗimbin makaman nukiliyan da Koriya ta Arewa ta tara, taron da bai yi nasara ba. Labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jaridar Dizde ta yanar gizo ta buga wani labari da ke cewa shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya yi watsi da sunayen waɗanda ake son ya naɗa ministoci da gwamnoni da kuma shugabannin jam'iyyarsa suka gabatar. Akan cewa babu wanda yake da ikon zaɓe ko naɗa masa ministoci. Kafin mu ji ko shugaban ya wannan furici, shin wani irin iko kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanadar wa shugaban ƙasa wajen naɗa ministoci? Tambayar kenan da newa babban loyan tsarin mulki Hassan Liman.
To, in muka duba cikin tsarin mulkin Najeriya, kashi na 147, karamin kashi na 1, an ce shugaban ƙasa, zaɓaɓɓen shugaban ƙasa shi ne zai ce ga adadin ministoci da zai naɗa a tarayyar Najeriya. In ya tashi zuwa naɗa wayannan ministocin na tarayyar Najeriya ɗin, ya kamata a ƙarƙashin kashi na 147 ya tabbatar aƙalla in dai zai naɗa ministoci su kai kamar 36, to aƙalla a samu mutum ɗaya daga kowane jiha na Najeriya, wato ɗan wannan ƙasar. Abinda tsarin mulkin Najeriya ya faɗi kenan, Haji Ajimai.
To, saboda haka ya yi daidai shi kaɗai kenan tsarin mulki ya ba ikon naɗa ministoci, shi kaɗai raɗin kanshi shi zai zaɓa, ba shawarar wasu ba.
In za mu duba abinda tsarin mulki ya rubuta, domin ni na duba tsarin mulki daga farko har zuwa ƙarshensa, mu ajiye shi side by side ko bangare da yanda gwamnoni suke naɗa kwamishinonin su a ƙarƙashin kashi na 192 na tsarin mulkin Najeriya. Nan ma aka ce gwamnoni su ne kaɗai suke da ikon naɗa kwamishinonin su. Amma in za a koma shin menene mutane suka ga ya kamata a yi, domin a matsayin shi na shugaba mai cikakken iko, tsarin mulki ya ba shi iko yi haka, kamar yadda aka ce, to shin saboda jama'a sun zaɓe shi nan da can in aka ce wa'ansu sun kawo masa shawara, yana da dama ya ɗauki shawararsu, yana da dama a'a ba zai ɗauki shawararsu ba. Amma in za mu tsaya karara mai fasara abin da tsarin mulki ya ce, to shi ne kansa kaɗai tsarin mulki ya ba shi iko ya zaɓi wanda yake ga zai zama ministan tarayyar Najeriya, ba tare da an tilasta shi a ce ga wanda zai ce dole sai ya karɓi naɗi daga hannunsa ba.
Babban lauya Hassan Liman kenan. A siyasance kuma, wani iko shugaba yake da shi wajen naɗa ministoci? Ga bayani da masanin harkokin siyasa Dr. Usman Muhammad na Jami'ar Abuja ya yi ma.
To, shi wannan dambarwa da aka fara a APC, Allah ya sa ba su tuna da cewa Najeriya kuma za ta zo ta tsaya can. Saboda Jummai za ki san cewa shi da Buhari ko kuma President Buhari, ma Allah ya so ya karɓi wannan mulki, mutum ne wanda zai yi ayyuka da doka da koda na ƙasa. Idan har so biyu ana kaima President Buhari listin ministoci, gwamnonin APC suna kaima, yana cewa a'a in suna da kyau su je su yi aiki da shi. To, mun samu bayanan cewa yana so ne ya baranta da wancan jam'iyya wacce za ta shuɗe daga mulki yanzu nan da kwana biyu zuwa uku, yanda su gwamnonin nan suka zama kakanakayi na shi shugaban ƙasa, yanda sai sun zaɓi delegates sun je zaɓe, kuma duk abin da suke so shi ake masu, aka zo aka gurɓata tafiya. To, ina ga APC tana son tabarranta da irin wannan tafiya ne.
To, a siyasance zai samu damar yin haka?
To, ya danganta da jam'iyya, kuma duk sanda aka yi mai magana kin san sai shi President Buhari ya ce sai abin da jam'iyya suka ce ko suka yi kokari suka yi. In kin lura ko cire shugabannin majalisa na wakilai da na dattawa, ya daga ƙarshe dai da bai sa hannu bai sa baki ba, ya ce jam'iyya ta je ta san yadda za ta yi ta fito da maslaha akan al'amarin, wanda National Working Committee jiya da daddare suka yi meeting suka yi zoning din waɗannan positions din. Sannan kuma yanzu an sani cewa North Central ne ya tafi ga Senate President da Southwest. To, dambarwan ta kai dambarwa har aka zo da kyar, har ma ana nuna cewa idan ba a yi hankali ba to za a shiga wani hali yadda PDP za ta kwaci dama na samun wani abin gashi a wannan majalisu guda biyu. To, kin ga a nan ya dace a ce masu ba shugaban ƙasa wanda yake jiran gado shawara na cewa babu yanda za a yi a ce abu a doka haka ya kamata a yi, kundin tsarin mulkin nan ya ce ga yanda za a yi, kuma ya ce a shi saboda ga ra'ayi na gyara ƙasa da zai haka ba. To, kin ga nan an fara saba doka kenan tun tashin farko.
To, idan gwamnonin nan suna kai mishi sunayen ministoci yana kin karba, shi kenan shi kadai kawai zai zabi zai nada ministocin a siyasance haka zai yi?
To, wannan ba mulkin soja bane, kuma ba zai yiwu haka ba. Wajibi ne ki san cewa ko ministocin nan ma wanda suke da jam'iyyar nan na APC jigogi a cikin wannan jam'iyya, da wanda suka yi ruwa suka yi tsaki a zaɓensa, mun ga sun ba da sunaye, wasu ma na ƴaƴansu, kuma mun ga kaman an ce wasu ma an yi shortlisting ɗinsu. To, kin ko ga a nan za a samu matsala ainihin, kuma aka ce za a taɓa haka ne a tazzaɓe. Kuma shi kaɗai ba shi ne da President Buhari ba shi ne demokaraɗiyyar Najeriya ba, bai taɓa cewa shi ne ba, kuma ba shi ne doka ba irin na Najeriya, ba shi ne kuma majalisa ba. Tunda in yawa ina abin akasari sai ya je majalisa, sannan sun yi muhawara, sannan kuma su yarda da shi. Da abin da aka yi ba a kan ka'ida ba, dole ne mu saurari majalisa mu ga su ƴan aishin shaka ne koko za su ce a'a wannan abu ba a yi a kan ka'ida ba a mayar. A je a yi shi a kan ka'ida a yadda yake so a yi a ka'idan.
Dr. Usman Muhammad, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, shin wannan cece ku ce da ake yi akan cewa shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya dage akan cewa babu wanda yake da ikon nada masa ministoci, kamar yadda shi ma ba zai yi shishigi wajen nada kwamishinoni a jihohi ba, shin ya yi wannan furucin ko kuma haka batun yake? Tambayar kenan da na yi wa Malam Shehu Garba, daraktan hulɗa da manema labarai da jama'a na shugaban.
ni ba zan ce labarin haka yake ba.
To
saboda ai idan aka zo wannan magana da aka fito da ita nunawa ake kamar akwai wani sa'in sa ko wani rashin amincewa da juna tsakanin shi da shugaban kasa a bangare daya da gwamnoni da shugabancin jam'iyya a daya bangare. Wannan ko kankani ba haka yake ba. Shi abinda ya ce a cikin hira da muka karanta a jarida kwanan nan ba ya son a samu rabai wajen nan da ministocinsa daga wurin gwamnoni. Saboda yayin da gwamnoni suka yi yin nasu ai ba sa tuttubar shugabannin ƙananan hukumomi yin abin gabansu suke. Mutum da su ma ba su so a samu baki a nasu ai bai kamata su saka masa baki a nasa ba. Saboda haka kin dai tufkar ya yi wahanci. Amma a ce wai har an zo matsayin da an kawo mar list an kawo mar sunaye ya yi wa shi ya ce ba ya yi ba aka yi wannan ba a yi haka ba. Ban ba a yi haka ba. Ya dai ya ajiye iyaka kuma ina ganin idan har ana girmama shi wanda yake kuma mun tabbatar haka ne to sai a kauce daga abin da bai a kyale shi shi ma ya kafa abin da yake ganin zai fi mu alheri ga gwamnatin Najeriya da ƙasa da shi kansa a matsayinsa na shugaban ƙasa.
Shugabannin baya galibi gwamnonin ne sukan kawo sunayen
a dama ita tsari na PDP ai wannan ya san shi ne tsari a ƙasa. Yau idan baka fito ta hannun gwamna ba a PDP ai baka isa kai minista ba ko ka zama wani abu ba. Kuma akwai gurare da dama da yake idan ka saba ma gwamnan gwamnan zai kaɗe takalmin su ya taho Abuja ya ce shugaban ƙasa ya kalle kuma hakan za a yi. To wannan tsari ba hakan za a yi shi ba abin da shugaban ƙasa mai jiran gado yake faɗa kenan.
Muna tafe da himma ba ta garago to amma a halin yanzu hukumar EFCC tana neman tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimadu Sharif bisa wasu zarge-zarge. Hukumar ta EFCC dai ta dade ba ta ba da irin wannan sanarwa ba kuma ta bayar ne ana dab da miƙa mulki hannun sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari wanda ya sha ambata cewa yaƙi da cin hanci na kan gaba akan muradinsa idan ya dare kan ragaman mulki. Wakilin sashen Hausa Nasiru Edekaya ya dubi wannan al'amari.
Jami'in labarin hukumar Wilson Ujiren ya ce sanata Sharif ya ki amsa gayyatar hukumar ce a watan jiya don haka ya zama ba su da wani zaɓi illa su fita neman Sharif ɗin. Matakin ko bai rasa nasaba da yadda tsofin ma'aikatan hukumar biyo Ms. Juliet Ibeka ko da Mr. Michael Nzoike ke zargin EFCC da rashin taɓuka komai a shekaru takwas da suka wuce. Ode a kariyar da ya bayar ta wayar tarho ya ce akwai ƙararrakin da hukumar ke jagoranta babbar kotun tarayya kuma san ba ta ɗaukar wani mataki kan wanda ake tuhuma don kasancewarsa ɗan wata jam'iyya. Ma'ana ɗan jam'iyyar gwamnati ne ko adawa ba bambanci.
Whatever your political leaning, it has no meaning as far as the law is concerned. I'm yet to see anybody that EFCC.
Kakakin EFCC Wilson O ke musanta cewa ba sa barin ƴan mowa su kama ƴan bora. Duk mukamin mutum ko wata alakarsa ta siyasa ba ta hana mu yi masa tuhuma. Kuma ma dai duk wanda muka kama bai isa ya bugi kirji ya ce bai yi zarmiyar ba. Haka nan waɗanda hukumar ta kama matukar sun amsa laifi akan sasanta da su su dawo da wani sashi na abin da suka sace don rage tsawon lokacin da ake ɗauka ana shari'a a kotu. Uya buga misali da gwamna Ayo da Lefa Yoshe na jihar Ikiti da ya ce sun tsagaita tuhumar sace don almundana da ya tabka a baya don a yanzu fa an sake zaɓarsa gwamna yana cin gajiyar kariyar sashen tsattarwa. Uhu ya ce daga shekara ta 2012 zuwa bana hukumar EFCC ta kwato fiye da naira biliyan 65. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin sanata Alimadu Sharif amma hakan ya ci tura. Sai dai wani muƙarrabinsa ya ce ya ji Sharif ɗin na zantawa ta tarho da wakilin wata jarida inda ya ce ba inda zai je kuma duk lokacin da ake nemansa zai bayyana don baya shakkar kare kansa daga tuhuma. Sabbin sanatoci masu shigowa sun yi alwashin dagewa don farfaɗo da EFCC ta yi aiki tukuru kuma ta kaucewa kama ƴan bora da kyale ƴan mowa. Dino mai laye na kan gaba a wannan batun.
Ya ke nan da za a ci gaba da yinta. Mun riga mun lashe takobi ba gudu ba da baya da yadda Ubangiji abinda aka yi dama karami ne. Kalila zai zama da abinda za a yi nan gaba. Mu kasar nan dole ta jaru kuma mu duk wani da zai cuci talakawan Najeriya mu ba za mu yadda ba.
Dogon lokacin da shari'un cin hanci ke shafewa na dusashe fatar mutane ga nasarar wannan yakin. Hakanan ana zargin wasu daga ma'aikatan hukumar ma da fadawa ɗabi'ar cin hanci. da ya bude babin karin magana nan ta Hausawa da ke cewa mai dokar barci da ya buge da gengedi. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru, masu sauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, lokaci ya yi da za mu gabatar da
himma
bata garo.
Tare da fatan kun wani lafiya, assalamu alaikum jama'a. Yau kuma tare da ban manyan baki sun kawo mana ziyara nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akwai Alhaji Aminu Anas da kuma Alhaji Umar Mari, duka manyan jami'ai ne daga gidauniyar makarantun gaba da sakandare a Najeriya. Sun zo na Amurka kuma bar dai kan dai in ga muku komai, bari mu ji daga bakin su. A bar fara da Alhaji Anas, Aminu Anas. Alhaji Aminu, me ka kuna Amurka ne?
To alhamdulillah, abin da ya taho da mu wato Amurka Masarauta nan Washington, mun zo bitan karatu ne na wani bangare wanda aka gano shi cikin gudanarwa, wato management.
To
shine ake kira wato balance scorecard.
Balance scorecard, Alhaji Umar, me abin yake nufi?
Balance scorecard yadda za a tantance yanka-yanka na kowace irin gudanarwa ta ma'aikata, yadda za ka san ina kake so ka je nan da wasu lokuta.
Kamar yadda za a shirya me za a yi nan da shekaru kaza, ina alƙibarar wannan ma'aikata da manufofinta da za a cimma su.
Na'am, haka take.
Menene dalilin da yasa kuka yi sha'awar zuwa wannan taro na musamman?
Yawwa, to ka san ita ma'aikatan da muke aiki wanda azukara ka ambata, wato azusu ce ta haraji wanda hukumar tarayya ta Najeriya ta riga ta kafa, wato take bada wato dauke ga makarantun gaba da secondary, su ne jami'o'i, makarantun kimiyya da kuma colleges da ake horar da malamai. To ainihin wannan wani sabon kalubale ne ga kasashen Afirka gaba daya, wanda mu a Najeriya aka kikiro shi ya dan jima da ya cewa dan tsako ne wanda yanzu ya zama zakara. Wato taron da muka zo kasashe daban-daban suka taho daga duniya.
To wato ba wake da shinkafa aka yi?
Ah, wake da shinkafa
sun haɗu da malamai da manyan jami'ai daga
domin anan America ma hadda wato manyan hausunan sojoji suna wajen taron. Wasu su ma sun gabatar da kasidu da bayanai da yanda ainihin wannan tsarin ya ƙara inganta musu gudanar da ainihin mulkin na gudanarwa gaba ɗaya na wato na tsarin shi aikin defense gaba ɗaya tsaro na America.
Haji Umar, kwalliya biya kudin sabulu?
Eh, ta biya. Don kasar mu zaka ga mutum yana da aikin shi, amma zaka ga wani da mai yake yi. Don yana kusa da ko shugaba ko wani. Amma anan don kowa da kowa daga karamin ma'aikaci zuwa wanda na sama. An yadda ma juna cewa wannan aikin nan fa kowa yana da haki. Haki ne akan kowa ya kawo contribution nashi,
mutarin gudumawarsa
zuwa inda muke so mu je,
inda ake so a je. Yanzu kamar takamammen me za ku dauka ku kai cin ma'aikata Najeriya?
Yawwa, alhamdulillah, komawa mu gida zamu fara. Kowa zai fara daga department din shi. Kowa zai fara ya tara ma'aikatan shi tun daga karana, ka ilmantar da su. Kowa ya yadda cewa wannan abun ba wai abin da zai sa ne mutane su rasa aikin su ko me ba. Ana so ne kowa ya
haɗa kai gaba ɗaya,
ya san nauyinsa, komin ƙanƙantar da abin da za ka sa zai taimaka na ɗaukaka wannan ma'aikatan daga inda muke zuwa kamar nan zuwa shekara biyar inda muke so mu je.
Ka san jama'a suna ta kuka akan cewa musamman ma makarantu na gaba da secondary akwai tangarɗa iri-iri. Ɗalibai yanzu da yawa waɗanda da sun gama secondary iyayensu kokari suke samu musu ta makaranta a ƙasar waje domin kar su tsaya su yi karatu a wannan ƙasa ta su ta gado, kuma sai kaga an ɗibi kuɗin ƙasa ana aika shi waje saboda ana biya wa yaro kuɗin makaranta. Ya kuke kallon wannan lamari ne?
To wato ƙiƙanin gaskiya maganar ka haka take, saboda da dama da ka ga iyayen sun fi so 'ya'yansu wanda suke da hali kenan. masu galu su tura ƴaƴansu karatu can gabashin duniya ko kuma nan yammacin duniya. To amma wato ita hukumar mu inda muke aiki tsare-tsaren da muka yi wato nan da ƴan shekaru kaɗan ko an ce kai ɗanka shekaru kaɗan nake nufi kuma koda nan da shekaru biyu ne ko uku insha Allah tsarin da muke ciki ko an ce kai ɗanka waje zaka ga cewa kusan wato zaka kai ne daidai kila kai kana gadara amma ba don maganar karatu
dan a ce yau na ji kasar waje
yawa domin abin sanar ce haka a maganar nan da nake da kai akwai wani tsari da muke da shi wanda muke kira tallafawa ainihin malaman jami'o'i wanda a turanci muke kira academic training and development shi wannan tsari ba wai kawai a jami'a bane malaman da suke duk wannan shinge uku din nan na ainihin tsarin ilimi na gaba da secondary duk suna amfana yanzu maganar da muke da kai muna da malamai da wanda suke karatun a Najeriya da wanda aka suka fita waje suka je domin su karo digiri kuma su yi digirgir sun fi dubu goma wanda kaga wanda suka dawo da shigo cikin tsari ne na ainihin makarantunmu da wa'annan na gaba da secondary ne cikin ƙasa
game da gyare-gyare a fannin ilimi jama'a na cewa sun dade suna ji ana ta gafara sa amma babu kaho shi lokacin ganin kaho yayi ko kuma mu ansa a wannan mako barar sai mako mai zuwan Allah ya kai mu mun gode sosai. Yanzu jama'a daidai wannan lokaci shirin namu ne zai karewa sai wata laraba in Allah ya so ya kai mu zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu amalin bakin mu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa. Ni Bello Galadinci nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya da lafiya. Assalamu alaikum. Riga da busa
shi ta kirga in ji fulani. To ma sauraro muna fata za a gafarce mu a saboda karancin lokaci ba za mu samu damar gabatar muku da ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email ba. To amma za mu karkare shirin da takaitattun labarai.
To wata arangama da aka yi da mayakan Taliban a wani masaukin baki da ke babban birnin Afghanistan ta yi sanadiyar mutuwar mayakan Taliban ɗin hudu kuma ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar ta tabbatar da lamarin. Watanni sun ce an ji harbe-harben bindigogi da fashewa da dama a gundumar Wazir Akbar Khan da ke Kabul. Yayin da dakarun ƙasar ta Afghanistan ke yin artabu da maharan a wannan yanki wanda ya kasance matattara ce ga ofisoshin jakadanci da kuma gine-ginen gwamnati. Mataimakin ministan ma'aikatar cikin gidan ƙasar Muhammad Ayub Salangi ya tabbatar da cewa babu wani farar hula ko sojin ƙasar da ya jikkata a wannan hari. Kun ji cewa ƴan majalisar dokokin ƙasar Madagascar sun kada ƙuri'ar amincewa da tsige shugaban ƙasar a wani mataki da wasu ke ganin ka iya tsinduma ƙasar cikin sabon rikici. Wannan yunkuri na tsige shugaba Eri Razonarimpian ya samu goyon bayan ƴan majalisa 121 daga cikin ƴan majalisa 125 waɗanda suka kada ƙuri'unsu a yau Laraba. Yanzu ya rage ne kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta duba matsayar wannan ƙuri'a da aka kada kafin a ɗauki mataki na gaba. Yau Laraba, Amurka ta girgiza kuma ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA akan tuhumar jami'an hukumar na yanzu da na da kan aikata laifukan zarmiya da cin hanci.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Lokacin muke son mu ji shin menene abu na farko kuke son sabuwar gwamnati ta fara yi idan har ta haye kan ragaman mulki idan Allah ya kai mu. To amma kafin shirinmu na daren, Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatan alheri. Yanzu kuwa sai a dakaci yau da gobe.